1400 wanda yayi daidai da 24 watan uku na Maris shekara ta 2023 ta miladiya. Bismillah. صدق الله العظيم. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani jiya a aya na karshe abubuwa ko ababen da ya kawatar da su wa zukatan mutane a nan duniya, ababe wanda za a sa ababen shakatawa na wannan rayuwa da daga jikin mata a dukiyoyi masu dimbin yawa na azurfa da zinari da dawakai da abu shuke-shuke. Sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa wa'annan gabaki ɗaya ababe ne wanda za a yi, wannan ababe ne na duniya, na morewa a cikin duniya ne, amma muminai ko ya ce kyakkyawar makoma gare shi take ma muminai. Sa'an nan yana bayani Ubangiji a nan ya ce, ƙul aunabbi'ukum bi khairin min zalikum, ka gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ka gaya wa mabiyanka sahabbai da jama'anka wanda suke tare da su, ka gaya musu, bari in gaya muku, unabbi'ukum bi khairin min zalikum, abinda ya fi wa'annan alkhairi gabaki ɗaya, ya fi dukiyoyin nan, ya fi mata, ya fi duk ababen da aka ambata aka irga a cikin ayan nan, bari in gaya muku abinda abubuwan da suka fi su daɗi, ko kuma abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tanada wa bayansa muminai. Bi khairin min zalikum, abinda ya fi wannan gabaki ɗaya, lillazina taqawma, waɗanda suka yi imani. To mene imani? Imani an tambi Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yi bayanin imani ya ce, attaqwa hiya alkhawfu min aljalili wal amalu bitanzili wal rida wa alqana'atu bilqalili wal isti'dadu liyawmir rahili. Ya ce taqwa abu hudu ne, ta kunshi abu hudu kafin mutum ya zama daga cikin 'yan taqawa wanda Ubangiji ya tanadar musu da abubuwa. To na farko shi ne ya ce alkhawfu min aljalili, a ji tsoron maɗaukaki, wato mutum ya kasance zuciyanshi a cike da tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala, babu wani motsin da zai yi a rayuwanshi sai in ya san Ubangiji ya yarda da wannan motsin, sa'an nan zai yi shi, wato Ubangiji ya so. Duk abin da Ubangiji ya hana ya ce kulkar a zo kusa da wannan, to shi mumini ba zai zo kusa da shi ba. Wannan sifa ɗaya daga sifan muminai, alkhawfu min aljalili, summa al'amalu bitanzili, sa'an nan kuma aiki da Qur'ani. da abun da Ubangiji ya saukarwa annabawa in kai aiki da shi za a kira ka taqiyyi wato mai tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan duk abun da yazo a Qur'ani Ubangiji yace ayi za ka yi duk abun da Ubangiji yace a bari za ka bari duk abun da Ubangiji ya kira yace ayi imani da shi za ka yi imani da shi to nan ka zama taqiyyi wannan ma sifa daga sifofin taqiyyi sa'annan yace alqana'atu bil qalili ka yarda da dan kadan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya azurta ka da shi ba lalle bane sai ka sa ido akan abun da Ubangiji ya ba wasu ba kadan naira 10 da Allah ya baka ko dan mudu daya kwano daya da Ubangiji ya baka ka gode mishi ba lalle bane zaka ce ya wane yana da buhu kullum yana siyan buhu ni ma sai nayi kokari na siya buhu daya a nan zaka shiga sata ko roko to yana cikin takawa kai imani da dan kadan da Ubangiji ya baka kuma bara zuciyanka bare cika da hasada a wanda Allah ya ba su ba zaka yarda da abin da aka baka sa'annan kuma zaka yarda da hukuncin Allah da yayi tsakaninka da wasu cewa ya ba su da yawa kai kuma ya baka kadan wannan ma yana cikin imani sa'annan wal isti'dadu li yawmir rahili daga cikin sifofin taqawa kuma yace daura damara da shiryawa zuwa ranar gobe kiyama wato karka kasance a rayuwa kullum kai kana tunanin yau da gobe kawai na cikin lamarin duniya yau na samu gobe zamu yi kaza gibi zamu yi tafiya nan gata zamu yi wannan a ya kasance duk abun da zaka yi ka tabbata idan ka je da shi gobe ranar kiyama in Allah ya tambaye ka kana da hujjan da zaka bayar ya kasance abun alkhairi to wa'annan sifofi hudu idan mutun ya sami kansa kana da su duka to ka tabbata kai taqiyyi ne kai kuma daga cikin wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya tana dan musu da abin da zai fada yanzu bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim awrin ubangijin su jannatin inda rabbihim jannatun tajri daga cikin farkon abin da Ubangiji ya tana dan wa taqiyyai masu tsoronsa yace jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha gidajen aljanna wanda koramuna gudana daga kasanta ko guna daban-daban akwai na madara akwai na wannan nazuma akwai na giya irin ta aljanna akwai iri daban-daban gidanka ne kana nan gidanka sa'annan koramu suna gudana a karkashin ba sai ka aiki wani ya je ya kawo maka ba nan zuciyanka in yaso sai ka ga wannan modan ya sauka ya ibu da kanshi ya zo ya tsaya a gabanka kawai sai ka sa hannu ka dauka ka sha ko ma me kaga wannan ba yafi abinda abubuwan duniya da aka ambata a nan ba da mataye da yara da sauransu duk kana neman wannan ma don ka more rayuwar duniya to ga abinda Allah ya tanadar wa taqiyyai a ranar gobe kiyama jannatin tajri min tahtiha al-anharu sa'annan su masu dawwama ne a cikin ta a cikin aljanna yanzu duk abun duniya da aka fada a nan kai ka sani ko ya barka ko ka bar shi a cikin biyu daya watakila kuma kuma kana nan da ranka kana ganin ga dukiyanka ga motanka ba za ka iya tuka ta ba domin Allah ya jarrabe ka da ciwon kafa ko hannu ko wata jinya ga matanka suna tare da kai sai Allah ya jarrabe ka da wani rashin lafiya da kana ganin su kaman kaya ba abinda za ka yi da su su ma ba za su ba sa da sha'awanka kai ma kuma ba ko ma kace kana da sha'awan su ba ka yi ba hakan bane kaga ga'a daban-daban sai Allah ya jarrabe ka babu ko daya wanda zai tsaya ya ce baba ina wuni ko ya jiki kowa ya shagala da abun duniyansa ko su barka ko su bar su ko ka bar su amma na duniya kuwa yana nan har abadan abada da yadda aka faɗa dindindin yana nan na lahira kai na lahira yana nan har abada yadda duk abunda Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fiha ma la aynun ra'at ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر a cikin aljanna da akwai a cikin ta abinda ido bai taba gani ba kunne kuma bai taba jin labarin sa ba zuci kuma bai taba tunanin sa ba duk akwai a cikin aljanna wayannan ababen duk a cikin aljanna suna nan to jannatin tajrimin ta ta lamharu khalidina fiha walahum fiha wa azwajun mutahhara sa'annan azwaj wato matan aure tsarkakakko wato mata ne ba kaman na duniya ba yanzu mata a nan duniya tana ganin haila
tana buƙatar sabulu ta wanke dauda, tana buƙatar turare ta sa dan asan samu kanshi da sauransu, ko ba haka ba? To matan lahira kuma ko da yaushe suna cikin tsarki, kuma akwai tsafta, ba abinda da ya kawai komai dai abin sha'awa, kana gani kana so. Allah ya halicce su kamilat safiyat, kaga sun fi na duniyan nan. Kaga wannan duk Ubangiji ya tana dawa masu takawa wanda suna tsoronsa kenan. Wanda ya fi wannan gabaki ɗaya kuma yarda daga wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ubangiji a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, yana cewa Ubangiji zai tambi bayinsa musulmai wanda ya sa su aljanna, zai ce kun yarda ko akwai abin da kuke so a yi muku? Za su ce ya Ubangiji ka yi mana komai mun yarda alhamdulillah. Ya a'a, ya ce sun yarda. Za a yi ta tambayar su har sau uku, za su ce sun yarda. Ubangiji to sai ya ce musu, na yi muku yarda da baran sake muku fushi bayanta ba. A wata aya kuma yana cewa wa ridwanun minallahi akbar, yarda ne wanda ta fi wannan duk abin da aka ambata anan aka faɗa. Wato aljanna gida ne wanda kowa ya kamata ya roƙi Allah. Ka roƙi Allah ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar. Ya kamata mumini ko da yaushe ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya kare shi daga azaban wuta, kuma Allah ya bashi gidan aljanna. Allah ya bamu mu da ku gabaki ɗaya gidan aljanna albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. Wallahu basirun bil ibad, lalle Allah yana gani kuma yana sane da bayinsa gabaki ɗaya. Wanda ya ga dama ya yi shi mumini ya bashi gidan aljanna, wanda ya ga dama ko ya yi shi kafiri ko fasiki ya saka shi wuta ya azabtar da shi, wanda ya ga dama kuma ya bar shi a duniya ya yi abin da ya ga dama ya je lahira kuma ya yafe masa, duk wannan lamari yana hannunsa ne. Wato anan malamai suna cewa basirun bil ibad, anan akwai horo a cikinta, sa'annan kuma akwai yabo a cikinta. Kamar Ubangiji ne ya ce bayansa, ina ganin abin da kuke yi mai kyau zan saka muku, ko kuma ina ganin abin da nake da kyau za ku gani. Abinda kai na barke yace akwai wa'id, akwai wa fiha wa'dun wa wa'id li ibadihi tabaraka wa ta'ala. Na'am. Na'am. To waɗancan wanda aka tanadar musu da gidan aljanna su ne wanda suke cewa ya quluna rabbana amanna, suna cewa ya Ubangijinmu mun yi imani ko mun ba da gaskiya da duk abin da ka aika annabawa da shi. A nan malamai suna magana a kan wannan wurin, suna cewa akwai tawassul a cikin ayan nan. Idan mutum yana so ya yi addu'a ba wai kawai ya zauna ya ce ya Allah ka bani kaza ba, kafin ka fara addu'a ka yi tawassul wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da imani ko da wani aikin alkhairi da ka aikata ko da wani ko da salihai. Duk da wasu ƴan uwanmu ba su yi imani da cewa a yi tawassuli da salihai, ba su yi imani da shi ba, amma mafi yawan malamai sun yi. Kuma duk addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, addu'a al-masur, za ka samu manzon Allah yana ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka a'udhu bika min sharri ma sana'at. Kaga ya qaddama me, ya qaddama tawassuli, ya kadaita Ubangiji, sa'annan kuma ya yi tawassuli da cewa Ubangiji shine komai a hannunsa. To ana so idan ka zo zaka yi sallah ko zaka yi addu'a, ka zauna ka yi tunanin abun alkhairi da ka taɓa aikata a rayuwanka, ka tabbata ka yi shi don Allah, baka yi shi don mutane su yaba maka ba, ka yi shi tsakaninka da Allah. Ko hidima ne ka yi wa iyaye, ko kyauta ne ka yi ta, ko salloli ne, ko imani ne, ko karatu ne da ka yi, ka yi tawassuli da shi kafin ka roƙi Ubangiji tabaraka wa ta'ala buƙatanka. Shi ne suna cewa, waɗanda suke cewa ya Ubangiji rabbana amanna, mun yi imani da manzanka ko da manzanninka, mun yi imani da duk abin da ka aiki anna manzanninka da shi mun yi imani, sa'annan kuma mun yi imani da littattafai da ka saukar da su, mun yi imani da ranar ƙarshe, mun yi imani da mala'iku, mun yi imani da dukkan wannan, amanna faghfir lana, ka gafarta mana. To me bambanci tsakanin gafara da yafiya a cikin kalman faghfir lana? Faghfir lana ta kunshi sutura a cikin ta, kaman suna ce ya Allah ka gafarta mana kuma ka sutura mu, kada ka bude aibin mu wa wani makhluqi ya gani ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shine malami suna ce faghfir lana fiha sitr wal maghfira, faghfir lana warhamna, faghfir lana ka yafe mana zunuban mu ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Na'am. Sa'annan kuma ka kare mu daga azaban wuta ya Ubangiji. Har yanzu anan Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mana bayanin sifofin masu taqwa, sifofin mu'minai wanda aka tanadan musu da abun gidajen aljannan nan, yacewa as-sabirina, masu yin hakuri. Hakuri kuwa malamai sun ce hakuri iri uku ne. Hakuri na farko mafi girma shine as-sabru ala ta'ati, hakuri da juriya wa yin ibada. Ka mai a can Ubangiji yana cewa wasbir, ha wasbir li ibadati, ya wasbir li ibadati, kai hakuri. Na'am. Wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha. Na'am, ita ce ayan da nake nema. Wa amur ahlaka bis salati ka umurci zurriyanka da iyalanka da sallah, wasbir alaiha, sa'annan ku yi hakuri ku jure wa wahalan ibadan nan. Ibada tana da wahala, amma masu waye? Wanda a zuciyanshi akwai ran. In Allah ya sa a zuciyanka akwai ran din nan, me ake ce mishi da Hausa ne? Kalla ban rana? Tsatsa ko? To. To, tsatsa, wanda akwai dan tsatsa a zuciyanshi. Tsatsan nan kuma me yake kawo ta? Fitintunu ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a wani hadisi na Huzaifa, yace tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda hatta yasir ala qalbayni. Yace fitintunu na zamani da na duniyan nan, kowace wayewar gari za a wannan nasu za a baza su wa mutane. Yace duk zuciyar da ya karbe su za a aje digo baki daya a cikin zuciyar har ya zama baki kirim. Duk zuciyar da ya ki wayannan fitintunun kuma za a wanke shi a sa farin digo har zuciyar ya kasance cikin biyu daya, ko fari sal kaman madara, kaman kankara, ko kuma ya kasance baki kirin manzon Allah ya kamanta shi kaman butan da ake aje shi akan wuta, kalguze mujayyakan. To, ibada duk wanda akwai zuciyar shi akwai tsatsa, kamar yadda aka faɗa, duk lokacin da zai tashi ibada sai ya ji da kasala, sai ya ga baya iya yin ta. To yayi kokari ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa'annan kuma yayi tunanin muhimmancin wannan ibada, kuma babu abin da zai kwace shi gobe ranar kiyama sai wannan ibadan nan da yake yinta idan Allah ya karba. Ita za ta kwace shi idan Allah ya karba. To yayi kokari ya tashi ya yaki kansa, kuma ya yaki shaytani, dan tana da nabi sosai. Wasabirina, wannan hakuri daya, hakuri wa ibada. Sa'annan hakuri na biyu, yayi hakuri ga barin abin da duk Allah ya haramta. Duk dadin alfahsha da zai ji, shaitani zai kawatar mishi da wayannan, ya ce mishi a in kai abu kaza, yayi abu kaza, duk shawarwarin shaitan ya kisu, ya guje su. Anan in yayi hakurin nan ya samu hakuri na biyu. Hakuri na uku shine as-sabru ala al-ibtila'i, as-sabru, yayi hakuri wa ibtila'i, domin idan har ya bada gaskiya ya ce shi mumini ya sani ko ma Allah ya bashi rayuwa ta rana ɗaya ne, sai Allah ya jarrabe shi a cikin wannan rayuwar. Domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala suratul ankabut yake cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna alkazibin. Lalle Ubangiji zai jarrabe bawansa, zai jarrabe ka da ibtila'i daban-daban, ko ya jarrabe ka da ibtila'i a kanka da rashin lafiya, ko ubangiji ya jarrabe ka da ibtila'i na rashi, ka rasa waninka, masoyinka, mahaifinka ko mahaifiyarka ko danka ko yarka ko kawunka ko babbanka, duk wani dai wanda yana kusa da zuciyanka Allah zai jarrabe ka da rasa shi, ko dukiyanka Allah zai jarrabe ka ka rasa ta, ko kuma Allah zai jarrabe ka da kiyayyen mutane za su ika ka ji kawai mutane ba sa san ka. To idan ka tabbata kai tsakaninka da Allah lafiya, to ka tabbata Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ka don ya cire ka a zuciya, ko ya cire su, ya cire su a zuciyanka, kuma ya sa ka so shi, kai kusa da shi. Idan an karanta Ruhul Adab na Sheikh al-Islam yake cewa ajral aza ala aidihim li alla tarkana, au kuma baitin yake cewa ajral aza minhum li alla tarkana bal lil ilahi farkana, haka Sheikh al-Islam yake cewa a Ruhul Adab. Allah ya sa wannan kiyayya ko kuma wannan aza ya fada a hannun su nan don kar zuciyanka ya koma wurin su, zuciyanka ya koma gun Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka zama kana kusa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kullum. To kaga mumini yana tare da iftila'i nan, daga sifan muminai, sifofin muminai da Ubangiji ya ambata a nan, yace as-sabirina, masu yin hakuri, wayannan abubuwa uku da muka faɗa duka, was-sadiqina, sa'annan masu gaskiya a cikin labarin da suka bayar cewa su muminai ne, ba wai sun kudire munafirci a zuciya sun bayyana imani ba, a'a, su sun ba da gaskiya cewa Allah ya aiki manzannin nan da gaskiya, kuma shi ne ya saukar da littattafan nan gabaki ɗaya, kuma mala'iku bayin Allah ne, kuma akwai gobe ranar kiyama da Allah zai tara mutane ya yi lissafi. Wa'annan sun yi imani da wa'annan ababe, sun gaskata wa'annan, wannan ma sifa ce daga sifofin masu taqawa, na was-sadiqina. Sa'annan yace wal-qanitina, wal-qanitina kuma masu kankan da kai, wanda sun kankan da kai, wanda sun sallama lamarin su ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wannan ma sifa ce daga sifofin masu taqawa. Sa'annan yace wal-mustaghfirina bil-ashar, والمنفقين, نعم والمنفقين, ما سوتيروا daga cikin dukiyoyin da Allah ya basu, suna bada zakka, suna cire zakka idan lokacin ta yayi. Sa'annan sun san wannan kudin da Ubangiji ya basu, ya basu ne don su ci kuma su ciyar a cikin sa, su taimakawa maraya, su taimakawa miskini, su taimakawa dan hanya ibnus sabili, matafiyi, su taimaka wani duk wanda bashi da ƙarfi. Idan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, idan rasuwa ta faru a gida, isma'u li ala ja'farin at'am, in yaji an yi rasuwa ya taimaka wa gidajen rasuwan nan, wato duk inda ya kamata a yi alkhairi a ce kayi alkhairi da wannan dukiyar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi, wannan ma sifa ce daga sifofin masu taqawa. Na'am, wal mustaghfirina bil ashar, sa'annan masu tashi a dare, lokaci na ƙarshe a cikin dare. Dare ana raba shi kashi uku, na farko da na tsakiya da na ƙarshe. To duk masu tashiwa a lokacin dare na ƙarshe, misali daga ƙarfe uku malamai suke cewa izuwa lokacin sallar asuba, duk wanda suna tashi a wannan lokacin nan su nemi gafaran Ubangiji tabaraka wa ta'ala. An ce sayyidina Abdullahi ibn Umar, Nafi'i yake rawaito a wajen shi, yana cewa sayyidina Abdullahi ibn Umar tun farkon dare zai tashi yana sallah, yayi ta sallah, yayi ta sallah, sai ya juye ya ce wa Nafi'i, an zo sulus akhir ko ba a zo ba? Zai ce mishi tukunna, ba a zo ba. Zai ci gaba ya yi sallah, ya yi sallah, ya tambaye shi, ya ƙara tambayen shi, har in Nafi' ya ce mishi eh an zo sulus akhir, sai ya yanke sallah ya ajiye ta, sai ya zauna ya fuskanci alƙibla, sai ya ce ya Allah ka gafarta mu, ya Allah ka gafarta mu. Na'am, ya nemi gafara wa kansa wa yaransa wa kuma mu'minai da musulmai wa al'umma gabaki ɗaya. Haka ɗabi'an sayyidina Abdullahi ibn Umar. Kuma akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sauka a sama ta farko asulus, yana cewa hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin fa'uti, hal min mustaghfirin fa'afiru lah. Ubangiji kowani dare asulus akhir yana sauka a sama ta farko, yana cewa shin akwai mai tambaya ne, mai roƙo in bashi, in biya masa bukata, akwai mai neman gafara ne in gafarta mishi? Wannan lokaci ne ashe muhimmi sosai. An fi so mumini a rayuwarsa ya kasance ya ba da himma da wannan lokaci na daren nan. Shi ya sa wasu malamai a cikin zawiyoyinsu kiran sallah sun mayar da shi sun dawo da shi karfe 3 daidai ana kiran sallan nan domin a tayar da mutane su tashi su san wannan shine sulus al-akhir wannan shine lokacin da ubangiji yana neman yana kiran bayinsa su tambayi gafara ya gafarta musu kuma Allah ya yabe su a Qur'ani me yake cewa wal wabil asheri hum yastaghfirun a cikin dare za su tashi su nemi gafara sa'annan kuma yana cewa a suratu sajda tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan minhu wa tama'an fi maghfiratihi wa mimma razaqnahum yunfiqun haka sifofin su to duk wanda baya tashi a dare to yayi kokari ya sani wannan lokaci muhimmi ne wanda don mutum baya rabuwa da zanubi ko kai zanubi da idonka ko da hancinka ko da kunninka ko da bakinka ko da zama tare da fasikai ko duk dai mutum yana cikin sabo dare da rana to kowanne rana ya kamata mutum ya nemi gafaran ubangiji kuma wannan lokaci ne wanda ubangiji yana karban gafara ana cewa Abdullahi ibn Mas'ud in ya tashi a wannan lokacin nan zai cewa ubangiji ka amurce mu mun yi ta'a mun ji umarninka kuma ga waqtus sahri nan ka gafarta mana ba wani magana haka tabi'an sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud yace ka amurce mu kace mu tashi a wannan lokacin mun tashi kuma wannan shine lokacin sahar sai ka gafarta mana ya ubangiji ba magana na biyu aga salihai kenan Allah ya bamu dama mu ma mu samu wannan lokacin bijahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sallallahu alaihi wasallam شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دائما منكي أفرقون سورة هل إذوا آية 83 أنهم آيوين دكسنا مغانا أكان مناظرة أكان من زن الله صلى الله عليه وسلم دا نصارى والنجران تو دا نصارى والنجران su suna cewa manzon Allah cewa sallallahu alaihi wasallam ai su sun yi imani da Allah tunda dai suna da littattafai da suke bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji yake ce musu ka gaya musu shahidallahu Allah ya sheda da cewa babu wani abun bautawa sai shi wato idan har kuna bautawa ubangiji to lalle ne qur'ani ko kuma taurata da injila duk sun zo muku da abun da nazo da shi za ku yi imani da shi Allah ya sheda cewa babu abun bauta da shi shedan ku bata da amfani abun da ake neman ku da shi anan ku yi imani kawai la ilaha illa huwa wal malaika sa'annan mala'iku su ma sun sheda cewa ubangiji babu abun bautawa sai shi wa ulul ilmi qa'iman bil qist sa'annan ulul ilmi ma abota ilmi suma sun sheda cewa babu abun bautawa sai Allah tabaaraka wa ta'ala sa'annan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsaida adalci tsakanin bayinsa qa'iman bil qist la ilaha illa hu babu abun bautawa sai shi al azizu mabwayi al hakim kuma mai hikima a cikin lamarin sa wannan ayan akwai karatu biyu a cikinta an karanta innal dina inda Allahi al-Islam akwai riwaya daya kuma a karatu daya kuma annad dina inda Allahi al-Islam to a cikin karatun annad dina inda Allahi al-Islam fassara wannan ayoyin zai zama Allah ya sheda mala'iku da ma'abota ilimi sun sheda cewa babu wani addini ko kuma addini a wajen Allah shine musulunci شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أن الدين عند الله الإسلام دا wannan karatun haka zai zama ma'anar shi أن الدين wato addini a wurin ubangiji addinin musulunci ne to sayyidina Isa yazo da wani addini Ibrahim yazo da wani addini Sulaiman yazo da wani addini addini waɗannan duk gabaki daya sun zo da addinin musulunci kuma da sunan musulunci idan ka je nan suratul baqara ubangiji ana cewa wa ausay biha ibrahim banihi wa yaquba ya baniya inna allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun ha am kuntum shuhada iz hadara yaquba almaut iz qala li abihi ما تعبدون من بعدي لبنيه ما تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون أشان بلقيس متكئ يا ملك سليمان آمنت مع سليمان أسلمت مع سليمان لله رب العالمين أشان فرعون ما متكئ يا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أشي الدين ده أبنجي يا إكي أنبا ده شيء جباكي ده مسلم شيني شيني كم باب وني الدين ده أبنجي إيران عنقوبك يا ما ذكر با إمبا مسلم شيبا ميسا أكفدي هكا ده من سو يهودا وده نصارى ما أبو تالي تافي ده أنباس للتتبنى ده منظر الله صلى الله عليه وسلم ينا كرا ساسي كمشي أيتو ومونا تاريد إيسا ومونا تاريد موسى منا بن توريتا ده إنجيلا ومونا ده الدين مكيما كينا كمومام ينامو to idan fa kana da rai da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta riske ka to fa ubangiji tabaraka wa ta'ala bare maka hukunci da kowani addini ba sai da addinin musulunci dole ne sai kai imani da shi a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya ji da ni ko kuma ya ji da'awata bai imani da ni ba sai mutu kafiri ya mutu kafiri ba a yarda shi a cikin musulmai ko ma yana bin Isa ko yana bin Musa ko yana bin wani littafi a wato imani da manzon Allah wajibi ne ko kowaye in kai madasare ne ko ba yahude ne shi yasa ubangiji anan yake musu inna ad-dina 'inda Allahi al-islam addini wanda ubangiji zai karba shine musulunci a can suratu anan suran ne a ƙarshe can wace na cewa man yafta ghayra islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya buƙaci wani addini ba tare da ba wannan musulunci ba ubangiji ba zai karba ba in yazo da shi ka zo wa Allah ka ce kai ba nasare ne ko ba kai imani da annabi Muhammadu ba ko ba yahude a'a to ai tarihi ya tabbata sira ta tabbata cewa Musa ma ya nema ya zama daya daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma Isa alaihi salam lokacin da zai zo daga ƙarshe yudinu bidinin nabi alaihi salatu wassalam idan an saukar da shi nan gaba to addini a wajen Allah shine musulunci wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wato wanda ma'abota littafi basu yi sabani tsakanin su ba sai bayan ilimi yazo musu to wani ilimi ne ilimi na cewa su kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ilimi na cewa akwai wani manzo da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai aiko shi sunan shi Ahmad ko sunan shi Muhammad idan yazo ku yi imani da shi kuma ku bisa wannan ilimin sai da yazo musu amma sun yi sabani tsakanin su me yasa suka yi sabanin nan sun yi sabani don hasada ne tsakiyayya tsakanin su don kawai wasu sashen su basu yi musu ba ko wayannan sashen nan basu yi wayannan ba sai hasada ta shiga zukatan su sai sun yi sabani sai sun ki su yi koda wayannan suka bada gaskiya domin hasada da kiyayya sun ki su yi imani da abun da wayannan suka yi imani da shi wannan kuma musiba ne da iftila'i ne wanda tana nan a rayuwar mu mu ne yau ne yau ma ana cikin gaskiya sai kaga gashi abun gaskiya ne al'umma duk ta taru za a bi wannan abun gaskiya za a tafi a kansa sai kaga wani don kiyayya ko hasada wa wani sai ya tashi ya lalata ko kuma ya bata wannan tafiyan nan gabaki da sai ya nuna wannan ba tafiyan gaskiya bane Allah ya jarrabe mu da shi a cikin wannan rayuwar to wannan sifa ce na waɗanda imani bai tabbata a zukatan su ba idan imani ya tabbata a zukatanka a zuciyarka ko makiyinka ne idan kaga yana gaskiya ka bi shi ka so shi in kaga ya bar gaskiya ka hore shi kai mishi magana ka ce ya bar hanyar ƙaryar nan yazo ya bi gaskiya in ya ki a lokacin sai ka bar shi kana da hujjar barin sa to idan baka yi wannan ba to baka yi adalci ba kuma imani bai tabbata a zuciyarka ba hakan nan wayannan baghyan bainahum hasada ne tsakanin su sun ki su yi imani da abun da yazo a takaddun su kuma sun yi imani sun tabbata cewa lalle yana cikin taurata lalle kuma yana cikin injila cewa akwai manzon da zai zo mai suna Ahmad ko Muhammad su bi shi to lalle wanda ya kafirce da ayoyin Allah ya kafirta da ayoyin Allah ya sani fa Allah mai gaggawan hisabi ne to anan sari'un malamai sun yi magana akan ta wato sur'atul hisab anan an fassara cewa hisabin da ubangiji zai yi wa mu'minai daga lokacin da zai fara yin hisabi har izuwa mu'minai su shiga aljanna su zauna duka bai wuce awa biyu ko uku ba misali kaman daga safiya izuwa waqtul maqil me ake cewa maqil din nan zuwa rana ta zuwa 12 karfe 12 na rana wannan lokacin to zuwa waqtul maqil din nan ne na lokacin hantsi ko to lokacin hantsi daga safe zuwa lokacin hantsi daga wannan lokacin to ga wanda yace hantsi duha ne ake cewa hantsi duha shine hantsi al-maqil din nan ba duha bane al-maqil maqil din nan karfe 12 lokacin da rana za ta yi zafi in kana aikin gona ma an ce ka bari ka huta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa qilu fa inna ash-shayatin la taqil wato ku huta ku zo ku samu baccin maqil din nan domin shaydanu wannan lokacin shine za su tashi su fara barna to ubangiji lokacin hisabin sa daga safiyan gari masalan wayewan gari zuwa lokaci 12 din nan wannan lokaci kankanin nan Allah zai yi hisabi wa bayin sa gabaki daya na aljanna su shiga aljanna na wuta kuma su shiga wuta na'am rana tsaka to shine maqil din ko to rana tsaka sai ina goni abu yake rana tsaka to izuwa rana tsakan nan ubangiji zai gama hisabin sa komai nan suna cewa sari'ul hisab wasu malamai sun fassara da wannan kuma an ce sari'ul hisab kuma wato ubangiji baya jinkirtar da wannan in kai abu baka tuba ba kazo to zaka zo ka same ta goma kuma goma ne chip chip zaka samu za a biya ka Allah bare cuce ka lokaci wannan to karka bace karka yi tunanin cewa lalle fa ubangiji zai manta ko ubangiji zai bari ko ubangiji a ubangiji zai yi hisabin sa lalle ubangiji mai gaggawan hisabi ne na'am to fa in hajjoka idan sun yi husuma da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa'annan kafiran nan wanda suka zo al-nasara najran din nan idan fa sun yi husuma da kai sun yi jayayya da kai ka gaya musu fa in hajjuka akan ubangijinka ka gaya musu aslamtu wa lillahi wa man ittaba'ani ni fa nayi imani na sallama fiskata ga ubangiji ko na mika wuyata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ni da wanda suke tare da ni wanda suka bi ni gabaki daya muna bin ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ba ma bin kowa aslamna wujuhana lillahi tabaraka wa ta'ala wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba ka gaya wa ma abota littafi wadanda aka bai wa littafi yahudu da nasara kenan wal ummiyina da quraishawa wanda suke nasara quraisha larabawan quraisha wanda ba sa karatu ba sa rubutu su ma ka gaya musu kafirin ka gaya musu a aslamtum shin kun musulunta ne kun ba da gaskiya ne kun yi imani da abin da nazo da shi fa in aslamu faqad tadaw to idan sun ba da gaskiya sun musulunta to sun shiryo ka bar su da man can in alayka illa albalagh naka kawai ka sanar da su in fa in aslamu faqad tadaw wa in tawallaw to idan sun juye baya sun kange sun ki su bi ka fa in tawallaw fa inna ma alayka albalagh da man can kai naka kira ne ka kira su zuwa gun Allah tabaraka wa ta'ala idan sun dauka sun musulunta sun shiryo idan sun ki azaban Allah yana jiran su in alayka illa albalagh na'am wallahu basirun bil ibad lalle Allah yana sane da bayinsa ya san halin da suke ciki wadanda suka yi imani da gaskiye Allah ya san su wadanda kawai don su zole ka sun nuna cewa sun yi imani alhalin ko sun kudure munafirci Allah ya san su wadanda sun ce gar mu ba mu yi imani da kai ba ba ruwan mu da kai lana a'maluna wa lakum a'malukum su ma Allah ya san su na'am
innallaha
Lalle waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah wanda sun ki binka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma cikin Yahudawa yaqtuluna annabiyina da Yahudawa wanda suna kashe annabawansu da amincin annabawa Yahudawa al'adan su kenan idan an ka musu annabi an tura musu annabi sun san wannan annabin Allah ne idan sun yi sun ga sun kasa yaki barin abun da yazo da shi su ma sun ki binsa sai su zagaya can su kashe shi duk akwai wani hadisi da shi da'ifi ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayini daya sun kace darirukan sai muku ba gaira ba Allah kuma sun kakkashe annabawan su wa yaqtuluna annabiyina bighairi haqqin ba tare da wani haƙi ba tare da wani dalili ba wa yaqtuluna allazina ya'muruna an-nasa wa ya'muruna bil-qist min an-nas sa'annan kuma suna kakkashe wanda suna umurta daga cikin mutane a tsaida adalci suna umurtan mutane a tsaida wato su mutane ne ba annabawa bane amma umurnin su ko da yaushe da aikin su suna umur suna gaya mutane ku tsaida adalci fa ku yi adalci akwai kiyama to irin waɗannan maso Yahudawan sun kakkashe su shine Allah yana cewa wanda sun kafirta da ayoyin Allah sa'annan sun kakkashe annabawa ba tare da gaira da ko dalili ba sa'annan sun kakkashe waɗanda suna umurni daga cikin mutane akan cewa a tsaida adalci fabashshirhum bi'azabin alim kai musu bishara da azaba mai tsanani wannan aikin nan da suka yi azaban Allah yana jiran su gobe ranar kiyama na'am waɗancan su ne waɗanda ayyukansu sun rushe a nan rayuwar duniya taimakon da suka yi ne ibadun da suka yi ne bin annabawan nan da suka yi ne ga baki ɗaya tunda dai sun kafirta da ayoyin Allah sun kakkashe annaba da sauransu aikinsu ga baki ɗaya ya rushe a nan duniya gobe ranar kiyama idan Allah ya tayar da su sun je can za su je ba su da komi talakawa ba su da komi daman talauci da ake tsoro shi talaucin lahira ne ba na duniya ba ka je lahira babu guzuri habiqat a'maluhum duk ayyukan da suka yi suka rushe fi dunya wal akhira a can lahira sun tashi ba su da komi o malahum min nasirin sa'annan ba su da mataimaka ranan gobe kiyama babu wani wanda za su ce za su zo su kama kafansa wanda zai iya tsayuwa a gaban ubangijin Allah ya yi musu shafa'a daman wanda ya kamata su yi musu haka sun riga sun gama da su a duniya sun bujire musu sun kakkashe wanda za su iya kashewa sun fita a hanyar Allah gabaki daya sa'annan ranar kiyama za su tashi ba su da komi habiqat a'maluhum fid dunya wal akhira wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaki ranar gobe kiyama na'am dan ubangiji yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alam tara ila allazina utul kitaba shin baka ga wadanda aka baiwa rabo daga cikin littafi ba yahudawa da nasara an ba su rabo daga littafi wato an ba su duk ilimi ubangiji ya tura musu a littattafan nan a cikin taurata da injila abinda ake nema a wajen su kawai ba ma su kawo wani sabon abu ko su yi imani da sabon abu ba a'a su bi abinda yake cikin littattafan su abinda aka zo da shi a cikin littattafan su su zo a duba idan gaskiya ne littattafan su sun zo da shi su bi idan ƙarya ne su bari wannan ma ba a samu a wajen su ba shine ubangiji yake bada labari alam tara shin baka ga wadanda aka baiwa rabo daga littafi ba yud'auna ila kitabillahi ana kiran su izuwa littafin ubangiji tabaraka wa ta'ala liyahkuma bainahum don a kawo shi ayi hukunci da shi a tsakanin su da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin da gaskiye ne akwai annabi da zai zo mai suna Muhammadu ko babu shine kawai idan gaskiya ne ku bi shi idan ba gaskiya ba ma ku bari an kira su wannan sun ki su zo li yahkuma bainahum yace summa yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun shin wasu za su juye baya daga cikin su za su juye baya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annan su suna juye baya masu bujirewa ne
za su bujirewa annabi cewa ba za su zo su yi wannan ba don sun san ba su da gaskiya da can ma na'am na'am da'awan su cewa daman sun kirkiro wani abu ne daga kawunan su sun ce dan ta masanan naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun dare daya abu da babu shi a cikin taurata babu shi a cikin injila babu shi a cikin littattafan ubangiji tabaraka wa ta'ala kawai rana daya tsaka sun ce kai ai mu ubangiji bare azabtar da mu ba in ma har zai azabtar da mu to bai wuce kwanaki 40 na kakannin mu bautan da suka yi wa dan marar innan na kwana 40 din nan iyakan wannan kwanakin ne ubangiji zai azabtar da mu banda haka ai mu ne mafi kusa da ubangiji ai mu ne ayan ubangiji ai mu ne wanda ubangiji ya fifita mu a cikin sauran halittu ba abin da za a yi mana sai in kwanaki kidayayyu in kadan yace zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wannan abunda suka kirkira suke fada na ƙaryen nan shine ya rude su suna fadan wannan maganan alhaliko wannan ba gaskiya ba shine ubangiji yake ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ya fa idan mun tara su gobe ranan gobe kiyama wani yini wanda babu shakka a kansa wannan da'awa da ƙaryace-ƙaryace da kulle-kulle da suka yi da fadan da suka yi cewa bara azabtar da su ba su ne sha'abullahi al-mukhtar fade-fade wa'annan idan gobe mun tara su wuri daya wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat sa'annan aka cika wa kowace rai abinda ta aikata ta zo ta samu na alkhairi wanda ta aikata gashi nan kammalalle a gabanta na sharri da ta aikata shi ma gashi nan babu ƙari babu ragi ya za su yi ne a ranan a lokacin ma so sha'abullahi al-mukhtar ne a lokacin ma bara azabtar da su bane ina da a wanda suke fada yace ya ubangiji yake ba gaya musu ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ba tare da aka zalunce su ba bara azalunci kowa ba a'dalul adilin huwa Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa duk wata matsalan da musulmi ya fadi akan ta idan ka fadi a cikin ta kai tunani gidana an zalunce ni iyalai na misali sun zalunce ni ƴan angon mu sun zalunce ni ƴan uwana sun zalunce ni mutane sun zalunce ni alhali kuwa na san kaina ni ina da gaskiya shin Allah zai zalunce ni ne Allah ba zai zalunce ka ba Allah yana da mala'iku wanda yake kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun akwai mala'iku tare da kowaye duk abin da ka aikata na alkhairi da sharri za a rubuta gobe kiyama bara a dauki hujjan kowa ba za a yi maka aiki da wannan ne amma wasu suna da awa cewa ma ra'ahu almuslimuna khairun fa huwa khair akwai magana da Abdullahi ibn Mas'ud da yake fada shi hadisi ne marfu maqufun ala sahabi ma ra'ahu almuslimuna hasanun fa huwa hasanun abunda ake nufi da shi anan wa'annan muslimai wato jagororin al'umma wanda Allah ya azurta su da sifar adalci daman tun da can ma ba za su zalunci kowa ba duk fadin da suka yi za su fadi gaskiya ne wa'annan su ne shaidan su ubangiji zai yi aiki da ita gobe ranar kiyama amma abinda za a yi hukunci maka da shi shine abinda mala'ikun nan suka rubuta za a kawo littattafanka ko littafinka a baka ka karanta za a baka dama da isasshen lokaci ba tare da an matsa maka da gaggawa kai kayi mana ka gama muna sauri za mu tafi babu wannan a baka ka dau lokacin da ya ishe ka ka karanta ka ga abinda ka aikata ga baki daya sai ka karanta ubangiji zai tambaye ka kai imani da shi ya ubangiji nayi imani da shi kafiri kuma sai ya ce kai wace irin rayuwa ne nayi ga baki da ni da nayi wuni daya ko kana daya ubangiji zaka rubuta mu wannan abun duka to anan sai a nemi shaidan mutane nan kaga shaidan salihai da al'ummu tana nan sai a dawo da su wane ya aikata abu kaza lokaci kaza ko shaida eh mun shaida mun gani sai a gaskata wannan abun da mala'iku suka rubuta sai a ce mishi kana da wata hujja a bani da hujja nan sai ubangiji in ya ga dama ya azabtar da shi mumini kuma da jan in yace yayi imani da wannan abun sai Allah kuma ya yafe masa tsakanin shi ne ba tare da an tona masa asiri ba wannan kuma rahaman ubangiji ga bayinsa kenan shine mutum ana so a rayuwa kada ka damu duk abin da mutum suke mutane suke fada karka damu kai kokari ka gyara tsakaninka da ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kowace kowani dare in ya zo kwanciya kafin ya kwanta sai ya bi duk abin da ya aikata tun ya tashi daga bacci har zuwa lokacin sabon baccin da zai abin da yaga yana da kyau yayi zai gode wa ubangiji kuma zai roki Allah Allah ya tabbatar da shi a irin wannan aikin in yayi wani abu wanda babu kyau tun da can ma babu shi sai ya roki Allah kariya kuma ya gafarta mishi kada ya fadi a cikin wannan aikin hakan nan ake so mumini yayi aikin sa to mumini kuma bari taba samun wannan nasaran ba sai ya gudu wa shubha mumini bari taba keto wannan ke kiran kanshi daga cikin tuhumar mutane ba sai daman sai ya gudu daga shubha abinda ake ce mishi shubha kuma duk wani abinda akwai shubha din nan akwai kama a cikin shi abu dai ba fari sal ba ka san shi dama akwai shakka a cikin sa tunda a can ma to sahabbai dabi'ansu sayyidina umar yana fada sayyidina abubakar yana fada suna cewa kunna nad'u 70 baban min alhalal makhafata an naqa'a fil haram abu mun san gargashi nan halal daddaya biyu uku har zuwa 70 muna bari shi gudun kar mu fada cikin haram wato suna kare kansu shine abinda mumini ya kamata yayi dare da rana yayi kokari ya kare kansa daga faduwa a cikin abinda zai kawo mishi zargi zai kawo mishi zagi zai kawo mishi tuhuma sa'annan ya bar sauran kuma a hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya kiyashe mu Allah ya karbi azimin mu Allah ya gafarta mana Allah ya biya mana duk bukatu albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin sanna